نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر.
نعم.
ومساكي الله يرى بينهم.
تو شي كينا واتو أكراتو واندى يغباتا بايا من أن يصوك شي كدن أكن صحابين ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم. Wato yace wa afdalu sahabati al-khulafa'u ar-rashidun, wato mafi fita daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suka fi daraja, suka fi matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, su ne al-khulafa'u ar-rashidun. Wato waɗannan halifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda huɗu, ar-rashiduna, waɗanda suke shiryayyu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su, ya katartar da su, wato cikin al'amuransu da kuma halayensu gabaki ɗaya. Al-mahdiyun, wato kuma waɗanda suke masu siffantuwa da siffa ta shiriya, kuma suke kiran bayin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga shiriya ɗin. Abu Bakrin, wato na farko daga cikinsu shi ne Abu Bakar Abdullahi ibn Uthman, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Wato afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato shi ne mafificin wannan al'umma ɗin bayan annabinta. Abu Bakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, wato yana da kwai matsayi mai girma, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya fifita shi akan abubuwa da dama, saboda ya fi kowa ilimi, ya fi kowa fiqhu, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi hakan ɗin a cikin hadisi. Thumma Umar, sannan kuma bayan Abu Bakar, daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suka fi kowa shi ne akwai Umar ɗan Khattab, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, wato wanda shi ma gwarzo ne na musulunci, wanda ya bayar da gudunmuwar shi mai girma. Thumma Uthmanu, sannan kuma wanda yake biye da Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu a wajen fadla, shine Uthman ɗan Affan, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Wanda Uthman ɗan Affan wato yayi gwagwarmaya da dama, ya ciyar da dukiyar shi wajen neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda hadisai ingatattu suka tabbatar da hakan ɗin. Kuma shi ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa, ya ce ala astahayi min rajulin tastahayi minhu al-mala'ika, wato shin ba zan ji kunyar mutumin da mala'ikan Allah subhanahu wa ta'ala ma suke jin kunyar shi. Wato shi ne wanda bayan Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wato ya ci gaba da jagorantar al'umma musulmai. Thumma Aliyun radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sannan kuma sai Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya ƙara yadda da su gabaki ɗayansu. Waɗannan su ne afdalus sahaba al-khulafa'ul arba'a, Abu Bakar, Umar, Uthman, sannan kuma Ali ibn Abi Talib. Wannan shi ne abinda jumhurin malamai suka tafi a kai, amma akwai waɗanda suke ganin cewa sai ka gabatar da Aliyu, sannan za ka gabatar da Usman, wanda wannan shi ne ra'ayi na Al-Ahnaf, sannan kuma shi ne ra'ayi na Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, sannan kuma shi ne ra'ayi na Al-Imam al-Allama Al-Imam al-Shawkani, sannan kuma shi ne ra'ayi na Malam al-Amir al-Sana'ani mai littafin Subul Salam. An gane ko? To shikenan. to bayan waɗannan sahaba din al-khulafa'ul arba'a waɗanda za su biyo bayan su a wajen daraja sune baqiyatul asharatil mubashshirina bil janna wato sauran mutum goma da aka ba su certificate din aljanna tun suna nan duniya to waɗannan guda goma da za su guda shidan da suka yi saura to sune afdalus sahaba summa ahlu badrin summa ahlu uhudin summa ahlu bai'atir ridwan summa baqiyatu as-sahaba an gane ko sannan kuma sahabban da suka halarci yakin uhudu wanda suma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ba su certificate idan aljanna kamar yanda ma'ike alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la'alla Allah dhala'a ala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum yace kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayi waɗanda suka halarci yakin badar daga cikin sahabbaina yace ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku wato su ma suna da certificate sai kuma mutanen Uhud wanda su ma waɗanda suka halarci yakin Uhud Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu sai kuma alu bai'atir ridwan wanda Allah ta'ala yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا دمك من تنس أواتو ونن شيني أبن ديشا في ترتيب ذا كان كان صحابينما إيكي عليه الصلاة والسلام ووزي بإدعيك مصبا ودنسو سنف ودنسوني درجة أقول تتفيد داما واندا أكوالفا a bangaren abun da ya shafi as-sahaba da kuma fadailu nasu akwai littattafan da aka rubuta bangaren abun da ya shafi fadailu al-khulafa'il arba'a akwai kuma littattafan da sun shafi al-asharatul mubashshiruna na ibil janna akwai littattafan da sun shafi ahlu uhudin ko ahlu badrin sannan kuma akwai wanda yake wato ya hade kowanne as-sahaba na maike alaihi salatu wassalam fadailu as-sahaba wa an la yuzkara ahadun min sahabati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa bi ahsani dhikri malan yace sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu jama'ar musulmai abin da yake wajibi ne akan mu alla yuzkara ahadun kadda a ambaci ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam illa bi ahsani dhikrin face dai da mafi kyawun ambato wato idan aka ce wani daga cikin sahabbai ka ce radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi in aka ce su wani ka ce radiyallahu anhu in aka ce wance radiyallahu anha wato a kiraye ta da kyakkyawan ambato kar sai an faɗi sunanta wani daga cikin mutane ya dinga jin haushi a cikin zuciyar shi ko an kiraye sunan wani sahabi ran shi ya dinga bacewa wannan baya daga cikin sifa ta mutum musulmi duk wanda ya zama tsakankanin shi da sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalam wato akwai wata ilkulli to ba zai ci nasara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wal imsaku amma shajara bainahum sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan al imsaku wato mu ja bakin mu mu riki wato mu daure bakin mu amma shajara bainahum gabarin yada abin da ya gudana a tsakankanin su dukkan abin da ya gudana tsakankanin sahabbai na abin da ya shafi gardan dami da fitintunu wannan mu ja bakin mu mu liƙe shi wato kar mu ya zama kare zaman to shine abin da zamu bude majalisin mu da shi abin da zamu rufe majalisin mu da shi zaman to dukkan wata fitina wanda ta afku a cikin sahabbai da sahabi wane da wane sun samu rikici tsakankanin su to kale da mun to wannan shine mahallu shahidin da zamu dinga zance akan shi dukkanin su sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ma'asumai bane. Wato garrama ko rikici yana iya hartsinewa tsakankanin wani da wani. To amma ka tabbata cewa wannan rikici din ba shi zai tubewa wani sunan shi na sahabi ba. Ba shi zai tubewa wancan sunanta na sahabiya ba. Yana nan a matsayin shi na sahabi, tana nan a matsayin ta na sahabiya. Wanda duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya alwashi zai baiwa sahabi na annabi ko sahabiya ta annabi, to Allah ita ma zai bata. An gane ko? Wa annahum ahaqqun nasi an yultamasa lahum ahsanul makharij. Sannan kuma wa annahum, haƙiƙa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ahaqqun nasi, wato su ne suka fi kowa daga cikin mutane cancantar an yultamasa lahum ahsanul makharij, wato a nema musu mafi kyawo daga cikin mahutoci. Daga cikin abin da ya shafi wato abin da zamu kula da shi shine duk abin da ya gudana tsakankanin sahabbai. To indai har akwai wata hanya wanda zaka bi ka baiwa sobanka uzuri idan yayi wani abu wanda yake na rashin kirki, kace zai iya yiwa bai san abin nan ba, zai iya yiwa labari bai kai gare shi ba, zai iya yiwa a ya ji abin amma kuma gurgul fahimta ya samu, to sahabbai sun fi kowa cancantar kai musu uzuri. Duk abin da sahabi yayi in dai ba na kirki bane yayi, to yanda zaka baiwa wani uzuri a yanzu, to yafi zamantowa wajibi akan ka baiwa wannan sahabi din uzuri. Shine wa annahum ahaqqun nasi, wato haqiqa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su ne mafi cancantar mutane. Wato daga cikin mutane su suka fi kowa cancantar an yulta masa lahum ahsanul makharij, a nema musu mafi kyawo daga cikin mahutoci. Mafi kyawo daga cikin mafita ka ce wani kawai sahabi, wani abin da ya sa aikata kaza, sai ka diba wani kyakkyawan abu ka liƙa a jikin abu ka ce yana da wato tunanin kaza ne kaza 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 sai aikata kaza. Amma ka dauko wata kishiyar ma'anar wannan abun nashi da ya aikata mummuna, ka ce ai dalilin kaza ne, dalilin duniya ne ya yi kaza. Wannan kai ne kake sa wa wannan a ranka, su ba wannan bane a gabansu. Na'am.
Wa yuzanna bihim ahsanul mazahibi.
Sannan kuma yuzanna bihim, haƙiƙa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wato su ne suka fi dacewa da wato yuzanna bihim, a tabbatar musu ahsanul mazahib, mafi kyawo daga cikin hanyoyi da kuma mafi kyawo daga cikin ra'ayika. Wato duk abin da ya gudana tsakankanin su, abin da wani ya tafi a kai na kaza halali ne, wani ya tafi a kan kaza haramu ne, to kai kokari ka samu mafita ka kyautata kowanne zato daga cikinsu. Abba in ya zamanto ka ce wani shi a kullum su yake sabawa wani, ba haka bane, su ba wannan a ransu. A kullum su wanda suka yi sabanin ma da shi zama suke fada daya, su ci abinci tare a kwano daya, su gaisa, su haɗu a gurin zama ɗaya, su sha hira. Yanda sabanin mu na yanzu yake haifarwa. Sabanin mu na yanzu ba ma zama a guri ɗaya, ba ma cin abinci a kwano ɗaya, wani lokacin aka haɗu ma ba a magaisawa. Kaga shattana ma baina hadhal ikhtilaf wa dhaka. Wato an samu wato tazara mai nisa tsakankanin wannan sabani namu na yanzu da yake haifarwa, abin da yake haifarwa, da kuma sabanin magabata sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Sabanin su baya haifar da yake wa juna alaka, suna alaka da juna, amma kuma wannan sabani na suna na a matsayin suna kai ga yanda ka fahimta ni ga yanda na fahimta. To amma mun ku yanzu wannan babu shi, dole sai mun kula da kyau. Na'am.
Fattara'atu li ayyamatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wa tiba'u salafis salihi wa qatifa'u atharihim wa istighfaru lahum.
Sannan kuma malam yace yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu, mu kudirce shi na al'amura na addini na musulunci. At-ta'atu li a'immatil muslimin, wato yin biyayya, yin da'a sau da ƙafa, li a'immatil muslimina, ga shugabanni na musulmi, wato yin biyayya ga shugaba na musulmi, wajibi ne wannan akan mu. Duk wanda aka ce wani shugaba ne akan mu, shugaba ne na unguwa tun daga kanshi, to wajibi ne abin da ya faɗa mu ji mu bi, wannan abin ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba, a cikin zafi ko a cikin sauƙi ya faɗa, dole ne mu ji mu bi. Hakanan abin da shugaba na gari zai faɗa, dole ne wato ƴan gari su ji su bi matuƙar abin da ya faɗa a ciki, babu fita daga yi wa Allah ta'ala biyayya. Hakanan abin da shugaba na gunduma na jiha kaza zai faɗa, wajibi ne. Hakanan na ƙasa kuma hakanan regional, wato shugaba na gari gabaki ɗaya, na ƙasa gabaki ɗayan shi, da kuma shugaba irin na Afirka gabaki ɗaya, da kuma na wato komiti na ƙarshe, wato irin da ake abin da ya shafi al-fuqaha'u kaza 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 kaza, to wajibi ne shi ma a yi mishi biyayya. So dukkan shugabanni na musulmi cikin abin da suka yi umarni da shi, wajibi ne a kanmu mu yi musu biyayya. Min wulati umurihim, wato a immatul muslimina, ma ya zamanto masu jagorantar al'amarinsu, wanda su ne suke jagorantar al'amari na musulmai, wanda hannun wato hannun zaran a bakin zaran a hannunsu yake, irin su ne in matsaloli na musulmai suka, in musulmai sun shiga tsanani su ne za su shiga su fita su ga yadda za a samu mafita. Ana buƙatar a guri kaza a yi rijiya kaza a yi rijiya kaza, saboda musulmai za su shiga cikin tsanani, in ba a yi ba su ne za su buga su shiga su fita, ba ni ba kai ba ba shi ba, su za su je su mana wannan rijiya ɗin. Ana buƙatar likita, wani lokacin ko sannu ba za ka wa masu ginin likitan ba, ba wai taimakon ka ka ba, ko sannu ba za ka musu ba, amma za ga an zo an buga muku babban likita, har ana cewa a guri kaza irin wannan likita ta ku ɗaiɗe ce a ƙasar Niger. To irin waɗannan abubuwan wanda za su shiga da huta, su shigi su huto a kan sai an muku likita, sai an muku makaranta, sai an muku masallaci, sai an samu muku wato makarantu da malamai wanda suke ƙwararru a kan su koyar da ku ilimi mai inganci, to wannan yin biyayya a gare su wajibi ne. Matuƙar abin da suka yi umarni da a yi musu ba wai fita ba ne daga yi wa Allah ta'ala biyayya. Sannan kuma abin da suke samowa daga can, in suka huta suka je kharij, a taimakon da ake basu, a basu miliyar 500, a basu miliyar kaza, a basu miliyar kaza, wannan kai in ka je ba za a baka ba. Su da suka kawo, idan kuka yi musu biyayya, addaytum ma alaikum, in kuka yi musu biyayya kun bayar da abin da yake wajibi ne a kanku. Yanzu su kuma idan busu ba ku ba, was'alullaha alladhi lakum, wato ku roki Allah subhanahu wa ta'ala alherin da yake naku ne a ɓangaren shugabanni, Allah ya kawo muku shi ko ba ta hanyar nasu ba. An gane ko? Amma ka zo dan shugabawa ne, ka ji labari an ce ya tafi France, an je an mishi goma ta arziki, ya je shi Saudiya, sarkin Saudiya ya ba shi buragina ya zo da su, amma ya ji shi ya je a banki na Turai, haka zaki shi wannan bai dace ba. Saboda kai inda zaka je kama ganin sarkin Saudiya ma sai ya zamanto maka matsala, in ka ce kana san ganin shi ya an ware maka tambayoyi ka gummace da ma zaman ka kai a gida, ka zo garin amma kuma baka samu ganin shi ka dawo ba kana tsoki. To amma da ke shi ya je shi a matsayin shi na shugaba, ya tahi da sunan ƴan ƙasa gabaki ɗaya, kuma ya amso wani kaya daga can, da ya zo shi sai ya zamanto ya yi babakere a ciki, to wannan tsakankanin shi ne da mahaliccinsa. Mu ce mun yi tawaye mu yi zanga-zanga irin yadda za mu huto mu ƙona taya a saman kwalta mu kalkashe danjoji wannan duka ba shine abin da addini na musulunci ya umarni akai ba. Asalin ma wannan bai dace ba a ce musulmi yayi haka. Abin da ya shafi zanga zanga wannan ba ita ce zanga zanga ba. Eh, zanga zanga ce wannan amma kuma ta shirme. Ta lalata garin mu, mu ne muke ci baya. Amma na abu mai kyau cikin wata ɗaya wata biyu mun zo mun kalkashe shi. Wanda kuma in kalkashe wanda zamu iyakacin amfanin da za ta mu shine a zo a sa wani. Ba wani abin da muka cutar da su. Ba za a ce buto wanda suka kalkashe tunda sun nuna damuwarsu akan kuɗin nan da aka samu a jiya ba su miliyan 5.5. To inda a ce ana irin wannan za a ce kashi 10 tana da amfani. Amma kashi 4 ba wani amfani da take janyowa. Shikenan kawai a zo a gyara wani lokacin aka damfi wani ko waɗansu akan irin wannan harkar sai ga sun shekara 2 shekara 3 an je an killace su. Ba gyara ba su ba. An gane ko? To yin biyayya ga shugabanni na musulmi wannan wajibi ne, dole ne. An gane ko haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisai ingatattu wanda suna cikin Bukhari, suna cikin Muslim. Wato katsiratuhum, yawan waɗannan hadisan sun shahara ta yanda ba sai wato an ma faɗa ba. Yawansu sun shahara. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa duk wani shugaba na musulmi wajibi ne akan ku a yi mishi biyayya. An gane ku? Wa ulama'ihim da kuma malumansu, malumai na musulmi wajibi ne su ma a dinga yi musu biyayya. Amma in ya zamanto malaman na Allah ne, in ya zamanto malamai ne wanda suke na riga, to su ma wannan yin biyayya a gare su ba wajibi ba ne. Malaman da suke kira zuwa ga Alƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke kira zuwa ga addinin na musulunci, ba malaman da aka san cewa abinda suke kula da shi ba ita ce tukunyar gidansu. Ta hau me suka zo da shi gida, sun zo da karfata ɗaya ko biyu, wannan ba za a yi biyayya a gare su ba cikin wato yardar da su. Duk wani malami za a yi biyayya ne a gare shi, matuƙar yin biyayya a gare shi ba ta ci karo da biyayyar Allah ba. Amma in biyayya ga malami ta ci karo da biyayyar Allah subhanahu wa ta'ala, to za a ƙaddamar da biyayyar Allah ce akan biyayyar shi wannan malamin. Saboda Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ati'un laha wa ati'un rasula wa ulil amri minku. Ya ku waɗanda suka yi imani, to ku yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ku yi biyayya ga jakadan Allah, sannan kuma ku yi biyayya ga ma'abuta jagorancin al'amari daga cikinku. An gane ko? Wanda sai da aka gabatar da biyayyar Allah da manzon shi, sannan kuma aka gabatar da biyayya ga shugabanni. An gane? To wannan shine abin da yake wajibi akan malumai. Waɗanda suke amsa sunan malamai su ne malaman da za su ɗora ku a kan wato hanya mai ƙyaƙƙiya wanda za ta sada ku zuwa ga Allah. Wato malamin da zai zo ya koyar da ku addini na musulunci, amma ya koyar da ku abin da ya shafi fiqhu, ya koyar da ku irin su qawa'idi akhdari, ishmawi, iziyya, risala, wato aqrabu, misbahu, askari, mukhtasar. Amma abin ya kai can aje irin su Ibn Rushd, wato littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid nashi. In bangaren hadisi ne a zo ya koyar da ku al-arba'una an-nawawiyya, a zo Umdatul Ahkami, Bulughul Maram, a zo Muwatta'at al-Imam Malik, a zo littafin Sunan na Abi Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, wannan duka ya koyar da ku. To lalle wannan malami ne. Idan aka zo akhlaq irin su Riyadus Salihin a shigar da su, irin su Zadul Ma'ad fi Hadiyyi Khairil Ibad, wannan dukkanin su a ce yayi kokari ya koyar da ku. To wannan bangaren tafsiri a samu a ce ya sauke muku wani tafsiri 5 ko 6, ya zo ya muku Tafsirul Karimir Rahman na al-Imam Nasir As-Sa'di Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, irin Jalalaini ya muku shi. Sannan kuma an zo an hada da irin su Ibn Kathir, an yi su, an zo a yi Mukhtasarul Baghawi da makamantan su, irin tafasir da wanda suke wato na yan wato farko-farko ne, wanda zai tarjama muku Al-Qur'ani ne, irin su Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an, wanda shi ma tafsirin Jalalain ne, amma ya zamanto akwai waɗansu ziyadati ɗan kaɗan a cikin shi, an gane ko? To irin wannan malamin wanda kuma yana fassara muku ne wato kamar yanda ya zo shi daga magabata, fassara ta magabata irin yanda malaman suka fassara shi ma ya fassara shi haka nan, wato ba tare da ya yi abin da ya shafi tawili ba wanda yake bacaccen tawili. Na'am. Wattiba'u salafi salih, wato da kuma yin biyayya ga as-salafi salih, wato shudaddu managarta, wajibi ne akan mu yi musu biyayya, managarta waɗanda suka shude wajibi ne mu yi musu biyayya su ma. Waqtifa'u atharihim, da kuma bin lawulinsu, bin sawunansu, inda suka taka mu ma mu taka, inda suka ɗage ƙafarsu mu mu ɗora ana, inda suka ɗage ƙafarsu mu ma mu ɗora ana, wato shine iqtifa'ul athar, wato bin lawulinsu, bin sawunansu, inda suka taka mu taka. Amma in ka ce kai ba wani magabaci da ya isa ka mai biyayya, to gabaki ɗaya za ka ruguje addininka ne, ba yanda za a yi ka fahimci addini sai daga wajen magabata ɗin, ba yanda za a yi ka ce kawai daga tashi ma kai addini ka koya, ba littafin wani magabaci da ya karanta, ba karanta ba littafin al-Imam Malik, ba karanta littafin al-Imam Bukhari ba, ba karanta littafin al-Imam Ahmad ba, ba karanta littafin al-Imam Shafi'i ba, kawai daga tashi ma kawai ganin ka kai kawai a matsayinka na malami, wane ne malamin ka kace baka da malami? So wannan ka janyo wa kanka halaka, dole ne sai kana da kai magabaci, dole a komai in ya zamanto ka zo kawai kai kaɗai ne tilo a share ɗaya ga magabata a share ɗaya, bayan da za a ɗauki maganarka, bayan da za a ɗauki maganarka komai hankalinka komai tunaninka, saboda magabatan nan sun fi ka hankali, sun fi ka tunani, sun fi ka tsoron Allah, sannan kuma sun fi ka fahimtar abin da kai kake cewa ka fahimce shi. Don haka dole ne ka gudanar da wato al'amuranka gabaki ɗaya a cikin wato iqtifa'u atharihim, wato duk yanda za ka sha, duk yanda za ka fahimta, in rubutu za ka yi a yanzu a ɓangaren kowane ilimi ne, to dole akwai magabacinka a kai, in ɓangaren tafsiri ne kafin tafsirin da kai ɗariruwan malamai sun yi tafsiri, in ɓangaren rubutun abin da ya shafi aljarhu wa ta'dil ne kafin kai malamai ɗariruwa sun zo sun yi rubutu a kai, in ɓangaren fiqhun ne kafin kai malamai ɗariruwa sun zo sun yi, in ɓangaren hadisin ne kafin ka tattara wani hadisi ka ciro na Bukhari da Muslim da kaza da kaza, kafin ka malamai ɗariruwa sun yi, dole in ka ƙare rubutun na ƙarshe sai ka yi la'imatul masadir wal maraji. An gane ko? Ba za ka ce kawai kai ka tunaninka bane ya baka wannan, an gane ko? To wannan shine abin da ake cewa al-fadlu lil mutaqaddim, falau qabla mabkaha bakaytu sababatan bi su'da shafaytu an-nafsa qabla at-tanaddumi walakin bakat qabli fa hayya jalil buka bukaha fa qultu al-fadlu lil mutaqaddim, kamar yadda al-Imam al-Hariri cikin muqaddima ta muqama ya fada. Na'am. والاستغفار لهم, da kuma nema musu gafara, wato a kullum ka dinga nemawa as-salafu salih wato gafara, Allah ka gafara, Allahumma ghfir lahum warham, Allahumma ghfir liman sabaqana bil iman maghfiratan azman, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ij'al al-jannata ma'wahum, Allahumma ij'al al-firdaws al-a'la ma'wahum, Allahumma naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas, wato da makamantansu wajibi ne mu dinga nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, saboda aya ta cikin suratul hashr wato ta yi bayani akan hakan din, wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ان غاني كو؟ نعم.
وترك الهراء والجدال في الدين.
نعم.
وترك كل ما احدثه المحدثون.
شي كان. مالن يتي وترك المراء. سنن كما yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu, mun yasance shi shine tarkul mira'i daina gardama fi dini a cikin addini kal ya zamanto karatun mu da muke yi hujja ce a kan mu ba hujja bace a gare mu mu daina gardama dukkan wanda zai dinga karatu saboda ya huto yayi gardama da malamai ko saboda ya huto ya karkato da hankalin wato wawaye awam zuwa gare shi Allah ce ba zai ji kanshin aljanna ba kanshin aljanna kuma tun rarar tafiyar da zaka shige ta da ita tun yana nesan shekara 500 kamar yadda manzo Allah ya fara wa inna riha hala yujadu min masirati kaza wa kaza to duk wanda ya kasance yana ilimi ne kawai saboda ya dinga gardama da mutane ya huto kawai ya sani sarai ana abinda ake karanta shine malikiya amma kawai ya huto kawai rana kai tsaka yace ai din mai karanta malikiya wato akan bata yake yazo yace ga yanda Allah ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattakhidhu min dunihi awliya'a an gane ku wato ku ba abinda aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku to kaga wannan fadar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma cewa bin wanda yake karatun mazhaba ta al-Imam Malik bata ne wannan gabaki daya a cikin shi akwai rashin fahimtar nassin anan ko an dora shi akan wata manuha ba mai kyau ba littattafan nan gabaki daya da aka shunhuda su an shunhuda su ne a al-kitabi wa sunna duk wani malami da ya rubutu bangaren malikiya ne bangaren shafi'iyya ne bangaren hanafiya ne bangaren hanbaliya ne kowa daga ciki yayi rubutu ne akan ya kusanto muku da nesa saboda alqur'ani yanzu idan ka dauke shi gabaki dayan shi in aka ce ka huddo da farlan alwala zaka iya karance shi gabaki daya tun daga fatiha har zuwa minar jannati wan nas amma baka samu su ba amma idan ana damka maka littafin izai aka ce huddo mu farlan alwala nan da minti 15 zaka huddo ka ce ku rubuta an gane ko wanda ba ka maka nesa kusa ba Al-Qur'ani in ka da za ka karance shi kai awa daya kana yakan ka karance shi sai hai awa da to kaga an matso maka da nesa kusa a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an aka ce ka huddo abinda ake ce da shi wajibi da mustahabi gabaki daya zaka daburci saboda al'amuru ne kowanne annabi yayi umarni a guri kaza amma wannan amru istihbabin annabi yayi umarni a guri kaza amma wannan amru wujubi to ya zaka gane wannan amru istihbabin ne wannan amru wujubin ne kaga dole su malaman da suka yi kokari suka hana idan su barci suka kawo mana wannan umarni ne na wajibi wannan umarni ne na mustahabbanci Allah ta'ala ya saka musu da alheri to amma ka ce dole yanda al-Imam Malik ya ciro daga al-Qur'ani ko sunna kai ma daga nan zaka je ka ciro ai wato ala din ba daya bace abubuwan da ya taka kafin ya kai wannan matsayi din to akwai ya ci dare ya bi tazara mai nisa kace kawai alkitabu sunna dole ne mutum in kaga yana karatun fiqh hal yanzu ana bai fahimci addini ba wannan kuskure ne al-Imam Suyuti da kanshi kamar yanda yake fada a farkon rayuwarsa yana cikin mazhabin al-Imam Shafi'i dan Shafi'iyya ne duk wani malami da ka sani wanda zaka shada ku littafin shi a karanta duk yana da kuma mazhaba in ka dauka Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Fathul Bari babban malami ne a mazhabin Shafi'iyya in ka dauka al-Imam an-Nawawi wannan mai Riyadus Salihin wanda littafin shi Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin sa a cikin dan mazhabin Shafi'iyya ne in ka dauka al-Imam al-Qarrafi babban malami ne a Malikiyya in ka dauka al-Imam Ibn Daqiqul Aid babban malami ne a mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal in ka dauka Ibn Qudama babban malami ne a mazhabin Imam Ahmad in ka dauka al-Imam Sarkhasi babban malami ne a mazhabin al-Imam Abu Hanifa akwai Muhammad ibn Yusuf Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani akwai Abu Yusuf wanda su ma manyan malamai ne a mazhabin al-Imam Abu Hanifa to zaka ga cewa kowa daga cikin su in ya kawo maka magana saboda khashiyatul idala shi yasa ba a kawo aya ko hadisi akan mas'ala bayan sun kawo amma in kana so ka sha mamaki shine ka karanta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wato in aka kawo maka ya kawo maka sabani na malamai babban littafi ne wato katin mujalladi ne guda ɗaya in mai mujalladi ɗaya ce in mai mujalladi guda biyu ce ko babban ne manya-manyan mujalladai ne guda biyu wato idan ka karanta za ka samu fiqhul ikhtilaf ana wato yanda natijar sabani take al-imamu shafi'i ya ce kaza wajibi ne malik al-imamu malik ya ce kaza wajibi ne al-imamu ahmad ya ce kaza sunna ne al-imamu abu hanifa shi kuma ya ce yin shi makruhi ne kowa zai kawo maka dalilin shi ba kawai da ya ce makruhi bane ba shi da wani tushe ko wani abu kowa da dalilin shi in ya kawo maka kuma ka gani a baje so sannan sai ya karanta amma gardama wannan ba tamu bace duk wanda yake mai karatun addini ne na musulunci gardama ba tashi bace kuma duk wanda aka san cewa magardamanci ne bai kamata ba ma ka dinga bata lokacin ka kan shi eh karatu da zaka yi ne zaka yi shi da niyyar ka dokewa kanka jahilci sannan kuma ka amfanar da al'ummarka ka yi shi da ikhlasi haka al-imamu ahmad ibn hanbal yace al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu wato ilimi ba wani abu da yake daidai da shi ba wani abu da zaka hada shi da ilimi amma in ya zamanto an yi shi da niyya mai kyau amma in dai ba da niyya mai kyau aka yi shi ba ya zamanto mutun ya tashi ba a mansura anan kin wato bai ji dadin duniyar ba ya killace kanshi akan yin karatu ya hana idan shi barci yayi kaza yayi kaza amma kawai saboda idan ga garrama da malamai ya dinga ja'in ja da su sai kuma alkiyama ya ga cewa ba shi da komai a bangaren ilimi a bangaren ilimi a ce malam ba daya gare shi kawai yana da kashi daya cikin dari ya ce a'a ya ubangiji ya ce karrastu hayati fi talabi ilimi wa ta'alimi ya ce to ai ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu liyuqala huwa 'alim fa qad qila ya ga ce so kuma karatu da kai kai ne da a ce malami ne to an fada an ce wani babu shi a garin su shikenan me yake jira Allah ya ce kai ku ja shi ku tafi da shi wajen wuta haka manzon Allah ya ce summa umira bihi fasiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar haka manzon Allah fara hadisin Abu Huraira yana cikin muslim dan haka karatu mutum idan zai yi shi wato ya kyautata niyyar shi kale zamanto kawai dan garrama yake karatu in dai na fahimci wannan mas'ala din mas'ala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai kuma ni ko kai ba mu bane za mu yanke wannan sabani din dole ne ko mun yi sabani da kai ko bumu yi ba ko waɗansu wanda su ma sun samu sabani kamar yanda mu ma muka samu to shine wannan ka girmama ra'ayin wani ihtiramu ra'ayil akharin ka dauki ra'ayinka ra'ayi ne wanda yake kikkiawa shi ma wancan da ya tafi saboda yana da kai magabaci shi ma yana da ra'ayi mai kyau wannan wajibi ne akan mu yi haka nan wajibi ne zaman to akwai irin wannan a cikin ranmu kai mu dinga gardama a cikin addini wal jidali fi dini da kuma yin jayayya a cikin addini wannan shi ma wajibi ne mu daina yin shi in ya zama to a kullum karatun da nake kawai dan in dinga dan da mutu dan jidali ne gardama kawai ja'in ja ka ja na ja in nazo a guri so nake kai magana kadan in ce ba haka ba kai magana kadan kana tuntube kadan zan daga hannu cewa da kuskure ne yake wannan bai dace ba da Allah ta'ala ce wajadiluhum billati hiya ahsan wato gardama wanda take mai fa'ida mai muhimmanci ita ce gardamar da ka san wani ba shi da magabaci akai kuma yana kan kwari ne na bata kuma huwa bi hajatin ila an yaji da man yu'allimuhu wato wannan ita ce gardamar da in kai ta za ta kai ka mahuta amma gardamar da in kai ta ma ba za ta saka ba sai dai ba za ta hudda ka ba sai dai ma ta saka to bai dace ka yi ta ba ka ja bakin ka tsut ka kyale yafi alkhairi sama da kai magana a ciki an gane ko irin abu da ya shafi ikhtilafat na malamai duk wata mas'ala da ka gani in kana tunanin cewa kai dan hanbaliya ne to akwai irin wannan mas'ala din wanda amma malamin ya saba mata a cikin hanbaliyar makanta kalkaje ma sai ka huta daga madhabar a cikin madhabar kanta an gane ko sannan kuma irin abin da ya shafi waɗansu abubuwa ahkam wanda ake gudanar da su a guri kaza, in kace za ka su ka dabbaka su a wani guri, za ka ga ba za su dabbaku ba. Irin zo abin da yake gudana a Saudiya na kaza bai dace ba, kaza bai dace ba, irin haramu ne mace ta yi tudi na mota. In kace a Niger za ka kawo ka saka wannan ka'ida ta ka wannan, duk malumtarka da wannan za a hadda aka sosai. An gane ku? Saboda abin da ya shafi al'ada, bi'a wannan tana tasiri wajen hukunci. An gane ku? To yana da kyau a ce mun fahimci abin da ake cewa fiqhu da'awa, mun fahimci kuma fiqhu al-ikhtilaf. Fiqhu da'awa shine ka san yadda zaka fuskanci ko wadansu mutane, ba yanda zaka fuskanci yan nan ba haka zaka tashi ka je ka fuskanci yan wani gari ba. Dole ne wadansu in ka tarda su ke da humai ne zero suke bangaren ilimi, da wanda ka tarra su sun fara karatu amma kuma suna da koyi mummunar fahimta akan karatu. Kilan da zaka wa waɗannan ya sha bumbum da kilan da zaka wa waɗancan, da kuma wanda ka tarda su, su kuma suna da ilimi kyakkyawa amma ba ya da yawa. Yanda zaka kira su ya sha bumbum da yanda zaka kira ya sauran, kowanne ka san ka san yanda zaka fuskance shi da shi, wannan shine fiqhu da'awa. Amma ya zama to ba ka da abin da ya shafi fiqhu da'awa, kowa ka je ka wani kafiri ne, wani kaza ne, wani sai ka kare ce mushi ma kafiri ne, ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, dai ba kan tsame ka da mali, yace kai bin ji kai kalmar shahadan nan ba, amma ka zo ka ce mu kafirai. At-takfiru bil ayn, wato ka ce wani kafiri ne, wani yana da matsala sosai a addini na musulunci. Amma mu kuma a yanzu haka muna irin waɗannan abubuwa. Na'am. Wa tarku kulli ma ahdathahu al-muhdithun, da kuma barin dukkan abin da masu kagawa suka kage shi. Dukkan abin da ya zama toba ya da tushe a addini na musulunci. Al-qurunul mufaddala, waɗannan karnannukan guda uku. Qarnus sahaba, qarnut tabi'in, qarnu atba'i tabi'in, wato wannan abun babu shi. To mu yi watsi da wannan abun. Abinda baya da tushe a Al-Qur'ani, baya da tushe a sunna ta ma'aike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba wani magabaci akan wannan mas'ala din da muke kai, to mu bar shi. Duk abin da aka kirkire shi, dukkan abin da ya zama to baya da asali a addini, to a bar shi. Wannan shine zaman lafiyarmu. Amma in ya zama to a kullum za mu dinga kwashe-kwashe, wannan abun yana yayi mu ma mu dako shi mu yayi da shi, ba tare da mun waiwaye baya ba, yaya magabata suka yi akan wannan lamari din, to a kullum za mu dinga turuwa cikin hallaka ne, a kullum za mu dinga ne santa ne ga addini na musulunci. Dole ya zama to muna kafa-kafa bangaren abin da ya shafi ibada tauqifiyya ce. Ba wani abun da zaka aikata ka ce kana neman kusanci da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sai in ya zama to Allah ya yi umarni da a nemi kusancin da wannan aikin zuwa gare shi. Ba wai kawai kai bane za ka gani ka ce a wannan abun kyakkyawa ne, in nayi Allah zai bani lada. Dole sai in ya zama to ma'aiki ya shar'anta shi, dole sai in ya zama to yana da kai tushe wanda yake kyakkyawa a addini na musulunci. Allah sa mun gane. Na'am.
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
وصلى الله وسلم تسليما كثيرا. الله تعالى يسير دا أمنشي وندي كيمي يوا على سيدنا محمد أبو ساشو قبمو النبو محمد نبيه النبو الله سبحانه وتعالى wa ala alihi, sannan kuma tsira da aminci su tabbata ga alaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi da matakin shi. Wannan shine karshen muqaddima wanda take dauke da bayanin aqida a cikin littafin ar-risala, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Wa bi hadhal qadar kifaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.